C'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédounia et de Michel Joseph. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rashin samun maslaha kan almajiran tsangaya a Kaduna bayan dawo da su daga jihohi, buɗe gidan kangararrun yara a Borno, sai rahoto kan kare dazuka a Jamhuriyar Nijar. Muna da shiri na Adena Shan Kwaya da Binta S. Yaro ke shiryawa daga Washington DC, inda za mu kammala kamar yadda muka saba a ranakun Litinin da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labaran duniya daga Washington.
Jama'a, assalamu alaikum. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya ya haura miliyan 10, yayin da kusan mutum 500,000 suka mutu. A jiya Lahadi, Jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigin yaɗuwar cutar ta fitar da wannan sabuwar ƙididdiga. A 'yan kwanakin da suka gabata, shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shiga shafin Twitter ya wallafa cewa adadin ya dushi miliyan 10, inda har ya tunatar da cewa ya zama dole a ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar cutar ta COVID-19. Har zuwa yanzu, Amurka ce ja gaba a yawan masu ɗauke da cutar a duniya, inda take da mutum miliyan 2.5, yayin da wasu sama da mutum 125,000 suka riga mu gidan gaskiya, a cewar Jami'ar ta Johns Hopkins. A ƙarshen makon nan, jihohi 5 ne suka ba da rahotannin ƙaruwar ɓarkewar cutar a Amurka, inda Florida ta samu sabbin mutum 9,585 da suka harbu da cutar cikin sa'o'i 24. To, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ɗora laifin ƙarin yaɗuwar cutar da ake gani a 'yan kwanakin nan akan matasa, inda ya zarge su da yin fitali da ƙa'idojin da aka gindaya na kare yaɗuwar cutar ta coronavirus. Yayin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na CBS mai taken Face the Nation a jiya Lahadi, Pence ya ce babu haufi ƙarin ayyukan gwaje-gwaje da aka yi ya kai ga gano ƙarin mutane da suka harbu da cutar. Ya kuma ƙara da cewa matasa da ke taruka iri-iri ne suke watsi da matakan kariya da gwamnatin tarayya ta shimfiɗa, ne da za a bi lamarin sannu a hankali wajen maido da harkokin kasuwanci. Jihohin da suka samu ƙarin mutanen da cutar ta harba sun hada da Florida, Texas da Arizona, inda ranar Juma'a kaɗai an samu sabbin mutum 40,000 da cutar ta kama a ƙasar baki ɗaya. Shi dai mataimakin shugaban na Amurka ya soke wata ziyara da ya shirya zai kai a jihohin na Florida da Arizona, saboda ƙarin adadin mutanen da cutar ta kama a jihohin biyu. Har ila yau, Amurkan shugaba Donald Trump ya ce san ba a taɓa sanar da shi cewa wani rukunin sojojin ƙasar Rasha da ke tattara bayanan sirri suna ba mayakan Taliban tukwicin kuɗi a ɓoye don su kashe dakarun Amurka da ke Afghanistan. Trump ya shashantar da wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa, wanda ya rawaito cewa wasu jami'an leƙen asirin Amurka sun gano cewa jami'an tattara bayanan sirri na Rasha na da hannu a yunkuri ko kisan da ake a nahiyar Turai, a wani mataki na haifar da rudani a yankin yammacin duniya da kuma wasu kashe-kashe da aka yi a Afghanistan a bara, kuma har ma an sanar da shi a watan Maris. Amma shugaban na Amurka ya shiga shafin Twitter ya musanta rahoton, yana mai cewa babu wanda ya sanar da shi cewa Rasha na sa ana kashe sojojin Amurka a Afghanistan, kamar yadda jaridar New York Times mai yada labaran ƙarya ta rawaito. Kuma ko mataimakinsa shugaban Amurka Mike Pence da shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows ba su sanar da shi ba. Akalla dakarun Amurka 20 aka kashe a Afghanistan a bara, sai dai babu masaniya ko waɗanne ne ake zargi Rasha na da hannu a mutuwarsu. Masu suka sun sha ikirarin cewa shugaba Trump kan tunkari batutuwan da suka shafi Rasha da sassauci cikin sama da shekara 3.5 da ya kwashe yana mulki. Amma nashi ɓangaren ya ce babu wani shugaban Amurka da yake nuna wa Rasha matsin lamba kamar shi. Ita dai Rasha da ƙungiyar ta Taliban sun musanta wannan zargi da jaridar ta New York Times ta wallafa. Wani babban jami'in Amurka ya yi zargin cewa Iran za ta zama dillaliyar sayar da makamai muddin Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta sabunta haramcin da aka ba mata na sayan makamai ba. Wakilin Amurka na musamman kan harkokin Iran Brian Hook ne ya bayyana hakan yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a lokacin wata ziyara da ya kai haɗaɗɗen daular Larabawa. A dai shekarar 2010 Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba takunkumin sayan makamai akan Iran, wanda wa'adinsa zai kare a watan Oktobar wannan shekara. Jami'in na Amurka ya ce a yi watsi da barazanar da Iran ke yi na cewa za ta mai da martani muddin aka sabunta takunkumin. Shi dai wannan haramci na sayan makamai ya hana ƙasar ta Iran sayan jiragen sama, tankoki da jiragen ruwa na yaƙi da sauran makamai a fili. Sai dai hakan bai kore zargin da ake mata na shigar da makamai cikin Yemen, inda take marawa 'yan tawayen Houthi baya ba. Ita dai Iran ta musanta zargin aikawa da 'yan tawayen na Houthi makamai. Hukumar zaɓe a Somalia ta ce ba za a iya gudanar da zaɓen majalisar dokoki kamar yadda aka tsara a ƙasar ba. Shugabar hukumar Halima Ismail Ibrahim ce ta sanarwa majalisar wakilan ƙasar, inda ta ce bambancin ra'ayin siyasa, rashin tsaro, ambaliyar ruwa da kuma matsalar annobar cutar COVID-19 sun sa ya zama dole sai an ɗage zaɓen. A da dai an tsara za a gudanar da zaɓen ne a ranar 27 ga watan Nuwamba, yayin da wa'adin shugaban ƙasa zai ƙare a ranar 8 ga watan Fabrairun baɗi. A halin da ake ciki, hukumar ta ce ana buƙatar aƙalla wata 9 nan gaba kafin a sake wani sabon shiri domin gudanar da zaɓukan.
Madalla. Biyo bayan matakan da gwamnonin jihohin Arewa suka ɗauka na mai da almajirai jihohinsu na asali don ƙalubalen annobar coronavirus, har yanzu tsugunar da almajiran na zama abin da ke neman gagara musamman a jihar Kaduna. Don gwamnati ba ta ce ta amince almajiran su ci gaba da tsarin tsangaya ba, sai dai su riƙa zuwa karatu daga gidajen iyayensu. Dama jihar Taraba ta ƙi amincewa da karɓar almajiran bare a je ga maganar tsugunar da su. Ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta dage ne cewa ba za ta lamunci maganar kawo almajirai daga wasu jihohi zuwa jihar Kaduna don yin almajiranci ba. Sai dai idan yara za su zauna a gaban iyayensu ta hanyar zuwa makarantun boko da safe, idan yamma ta yi kuma su ɗauki allo don su je karatun addini shi ma. Hajiya Hafsat Muhammad Baba ita ce kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna, kuma ta yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da matsayar gwamnatin ta jihar Kaduna.
Karatu kam ai dole ne za a yi, amma mu abin da ya fi damu mu yara su zauna gaban iyayensu, su je makaranta, su samu kulawa, kuma su samu tarbiyya. Ka ɗauko ɗan shekara 4 ɗan shekara 5 wanda bai iya wanka ba, bai iya tsarki ba, kamar ka ɗauko shi daga ko Sokoto, Nasarawa ko Yobe, ka kawo shi jihar Kaduna ba tare da wani ɗan uwa, ba tare da wani iyaye ba da sauransu. Sannan kuma kaga mutum ya ɗauko ƴaƴa guda 50-60, yaya ma kula da nashi? Balanta a ce ya kula da irin wannan garken ƴaƴa. To duk mu abin da muke faɗi kenan, kuma ka san tarbiyya tana hannun iyaye ne.
Hajiya, mutane suna maganar fasali za ku canza wa abin nan koko za a daina ne gaba ɗaya?
Mun ba za a yi bara ba, amma karatu suna ci. Ba mu son mu ga yara suna yawo akan titi suna neman abincin da za su ci, rashin ta yaro ya je salwanta, sai dai kawai ka ji iyaye suna ce haka Allah ya kaddara ko kuma kwana ne ya kare.
Wato za a yi karatun allo amma yara su taso daga gaban iyayensu su yi karatun allo su koma gidansu kenan?
Kwarai da gaske, kamar yadda mu ma muka yi, ka je ka samu ilimin zamani, in ka dawo ka huta kuma ka tafi makaranta, ka je ka yi karatun ka na Qur'ani, kaga ka hada guda biyu kenan.
Maganar dakatar da ɗauko almajirai daga wasu jihohi zuwa Kaduna don karatun allo dai ba ta samu karɓuwa gurin malaman tsangaya ba, saboda akasarin malaman na ganin gyara ya kamata a yi wa tsarin ba a ce an yi watsi da shi gaba ɗaya ba. Imam Muhammad Awal Adam a Sudani na cikin waɗannan malamai na tsangaya da ke ganin maganar almajiranci ma ba za ta yiwu a ce wai an hana ta gaba ɗaya a wannan ƙasa ba.
Idan fa babu maganar a ɗauki mutum daga wani gari a kai shi wani gari ya karatu almajirci na Alkur'ani, shi fa babu almajirci.
Kuna so ku ce shi kenan an kashe almajiranci kenan?
In dai aka faɗi wannan an kashe almajirci,
to me matsayinku idan an ce an hana almajiranci?
Ai shi ba zai baru ba, tunda hukumar dokar ƙasa ba ta hana mutum ya je inda yake so ya rayu ba, duk kowane ɗan Najeriya.
Amma kun yarda da matsalolin da gwamnati ke nunawa cewa tana tattare da wannan harka?
To ai mu matsaloli dama mu, mun kuma gwamnati sanin matsalolinmu, ka ki ta saurare mu ne. Wa'innan matsalolin namu mu mun san su, amma kaso 80 cikin 100 hukumomi ne ke da ikon su gyara shi. Na sa mutanen nan a cikin tsarin gwamnati, gwamnati tana fitar da kudin education, makarantu allo ko nera tai ba a basu.
Maganar almajiranci dai na ci gaba da jawo hankalin al'umma na ƙasa, musamman ma dai yunkurin da gwamnati ke yi na ganin ta hana harkar gaba daya. Abinda wasu malaman tsangaya ke ganin ba zai taba yiwuwa ba, domin ko a kundin tsarin mulki suna da yanci, kuma harka ce da aka dade ana yin ta a ƙasa, saboda ka sai dai idan gyara ta kawai za a yi, ba haramta ta baki daya ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaishe ka Isa. A barna kuma, gidan kula da kangararrun yara aka bude don cusa tarbiya ga yara da suka bijirewa dokoki da ladabin iyaye. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya aiko mana da rahoton.
Gwamnatin jihar Borno ta ce ta gina gidan ajiye wasu kangararru da kuma za a dinga ilmantar da su da basu tarbiya. Kwamishinan ma'aikatar harkokin mata na jihar Hajiya ya zo ya gambo ne da ta bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya gudana a garin Maiduguri. Ta ce gwamnatin ta dauki irin wannan matakin ne da rage irin matsalolin da ake fuskanta, don kuma samun al'umma na gari ganin cewa yara su ne manyan gobe.
Muna da wani gini da gwamnati ta gina, to wannan gini dama kaman dai ana aje yaran da ba su cin magana irin tangabbin yara. A yanzu haka za mu iya aje yara har wajen 500. An sa gadaje da katifure da kayan har abinci ma za a iya musu, har da generator da water system. Banda haka kuma akwai makarantarmu. Makarantar ta lalace, amma da yake makaranta ce ta yaran da ba su da iyaye, wato marayu da wasu kuma da iyayensu ba su da ƙarfi, tunda ba a biyan kuɗin makaranta. Makaranta ce ta gwamnati. To makarantar ta lalace, mai girma ya ba da izini aka gyara makaranta, har da air condition da kujeru na zamani da duk dai abin da na'urorin aikin zamani ya saka mana, ya kasance makarantar matsayinta ya zo daidai da mega schools da suke kasan nan gaba daya.
To ko me gwamnati take yi game da irin matsalolin da ake samu na cin zarafin mata? Ga dai abin da kwamishinan ke cewa.
To na farko dai, ba a taba nuna irin kwazon da aka yi akan cin zarafin mata ba sai a wannan lokaci. Wato kwana mun ware kwanaki 16 muka tara mata, aka ce a'a, ba za mu yarda da maganan fyaɗe ba, ba za mu yarda da irin duken da ake yi mata akan ba gairan ba dalili, kuma duk macen da aka mata fyaɗe mun ba ta murya ta fito ta gaya ma duniya. Muna haɗa kai da 'yan sanda da hukumar shari'a da dai ƙananan ƙungiyoyi na tallafa ma mata, har da na addini da sauransu. Kuma haka gwamnati ta gina inda idan baka da wani gata ka shiga cikin wannan hali, za a aje ka a can din, kuma za a koya maka sana'a, in ka koyi sana'a kuma a baka abin da za ka yi amfani.
To ko adadin marayu nawa gwamnatin take da shi yanzu haka, da kuma suka dauke da wayannan karatunsu?
Yanzu dai waɗanda ma muka karbo su cikin satin da ya wuce guda 200 ne daga Kano, inda gwamnati Kano ta hada gwiwa da ta Borno, ana ilmantar da su. A nan cikin orphanage din yanzu akwai 22, wanda su dindindin yara ne kanana, ba sa tafiya su je ko ina. Amma waɗannan din yawancin su sai kaga ko ba uwa ba uba, ko kuma dai dangi haka. So muna ba da su su yi hutu su dawo, sai mu mai da su makaranta. To a takaice dai yaran sun kai wajen 300.
Hajiya zuwa daga Boki nan, kwamishinan ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno ke bayani game da irin ayyukan da ma'aikatar take yi a jihar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
sauraro kuna ci gaba da sauraron rahotanni ne daga ofishin muryar Amurka na Abuja. A jamhuriyar Nijar, wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun fara bin diddigin halin da ake ciki a gandun dajin Termut da Tintoma sakamakon lura da irin barazanar da dabbobin daji ke ciki a wannan yanki, inda mafarautan bayan fage ke saba dokokin gandun daji. Kazalika ga matsaloli masu nasaba da ayyukan haƙar man fetur. Jagoran kungiyoyin Malam Muhammad Bashar ya yi ƙarin bayani a zantawarsa da Sulemomini Barma.
Wannan gandun daji wanda ake ce ma Reserve Natural National Determinate da Tuntuma, a yau dai cikin duniya wurare kaɗan ne ake iya samun irin shi, inda za a samu wasu dabbobi wanda ana ganin cewa lalle suna ma cikin wa'anda suke neman su ɓace sam a cikin balbalin ƙasa. Ƙasanmu Allah ya bata wannan arzikin wanda ita tana da wannan abun da take alfahari da shi. To wani hanyoyi na gari ya kamata su kungiyoyin farar hula su bi, kanan ma wa'anga na Rizo Esperance, yadda za su kawo gudunmuwarsu tare da gwamnati, yadda za su taimakawa don a yi yaƙi da duk wani abin da zai kawo ci baya bisa kan wato wannan ita reserve din kashe-kashen dabbobi. Kowa ya sani dai yadda ma'aikata suke, ko na sojojin ko na hula hula, wanda in sun tahi rangadin aiki wannan yankin suna yawan kashe dabbobi su taho da su, ko su ce su kamo su su zo su yi kiwon gida da su. To yaya za a yi a yaki da wannan ta'assar da mutane suke yi, saboda akwai dokoki na haɗin gwiwar ƙasashen duniya baki ɗaya wanda suka yi tirda Allah wadai da irin wannan ayyukan. Kuma sannan yaya za a yi kamar aikin man fetur da ake yi a wannan yankin ba zai zama ba cikas ga su wa'annan dabbobin.
Ina mafitar wannan matsala ta barazanar ɓacewar nau'o'in dabbobin nan na dajin Tintuma da Termit?
To cikin nazarin da gwamnati ya yi, ya ga cewa yana iya yayyar shesheniya tare da wata kungiya mai zama kanta wadda ake ce ma Nuwe, don ta kawo gudunmuwata wajen ita delegation de gestion din, kenan yadda za a bata dama tare da taimakon al'ummar Turai wadda ake cewa Union European, yadda za su iya su kawo kudadansu da kayayyaki, yadda za a taimaka ma mutane su huskanci bukatun da ya kamata a biya don a samu a huskanci wannan ta'asa da ake bisa kan dabbobi, koko barazana bisa kan mahalli wanda aikin man fetur yake aiwatawa a wannan yankin. Ba wai gwamnati ya ba da wuka ya ba da nama ba ne ga ita wannan kungiyar Nuye, a yana bi sau da kafa yana gani bisa kan abubuwan da aka ce za a yi.
Masu sauraro kar a sha'afa, ana sauraron wannan shiri na musamman daga muryar Amurka a shirin Hantsi. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Yanzu lokaci ne da za a ƙara gyara zama don sauraron shirin a daina shan ƙwaya.
Tukar a sha ƙwaya, ƙwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, tukar a sha ƙwaya. Ƙwaya ku ba ta da kyan.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na a daina shan ƙwaya. Sunana Binta Esiru, jagorar wannan shiri da ke mai da hankali a kowane sati kan matsalar shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da ta'addaba al'umma. To kamar yadda wasunku suka ji a baya, shirin da yake zango na farko cikin biyu mun tattauna ne da Honorable Yuguda Hassan Kila wanda ya yi aikin custom kuma memba ne na kwamitin yaƙi da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA a Majalisar Wakilan Najeriya. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na biyu, za mu ji yadda matsalar miyagun ƙwayoyi ke iya shafar harkar tsaro. Yanzu bari mu koma Abuja a Najeriya domin ci gaba da jin ta bakin Honorable Yuguda Hassan Kila.
To ya kake ganin wannan ke shafar harkar tsaro tamu ta ƙasa, ganin cewa yawancin waɗanda ke ta'addancin nan ƴaƴanmu ne kuma matasa ne?
Wannan ƴaƴanmu ne matasa ne kuma amma wato abinda zai baki mamaki shine yawancin ƙwayoyin nan an shigo da su, wato akan kai su wani wuri sannan kuma a sake juyowa da su, a taho da su misali arewa. Yawancin ƙwayoyin nan akan kai su kudu, sai sun je kudu tukuna, sannan za a sako su a waɗansu motocin a kawo su arewa. Wannan ya shafi tarbiya, kan wannan ai ya shafi tarbiya, amma kamar yadda mun faɗa kwanaki nake cewa ai in an kashe maciji ba a sare kan ba, ya kamata ya kasance an san da dama, an san masu shigowa da ƙwayoyin nan. Idan ba an bi tushen abun ba to akwai matsala. Dole ne ya kasance ita wannan hukuma da kuma gwamnati a tashi tsaye a wayar da kan jama'a, a nuna musu illar shan ƙwayoyin nan. Har yara ƙanana fa abin zai bada mamaki, yara ƙanana, ƴan makaranta, ƴan firamare, maza da mata, da abin da suka samu ko kuma a ɗan sace-sace ko waya ce a sace a je a sayar a sai ƙwaya.
To wace shawara za ka ba iyaye da ya kamata kila su ɗan yi wani yunkuri saboda tabbatar da sa ido da sauransu?
In to haka gaskiya ne, domin hakika kamata ya yi iyaye su lura su ga su waye abokan ƴaƴansu, ina da ina suke zuwa filin ƙwallon nan, wajen wasanni, abubuwa haka. Wannan shawara ce da a tabbata da yara ko da makaranta suka je suka dawo, a duba a ga su waye da waye, zuwa waye da waye suke mu'amala da su. Kuma iyaye shawara da zan rinka bayarwa kawai, wuraren ma da suke kwana a rinka duba ɗakunansu, gunda ba zato ba tsammani a shiga abin bincika, za a ga waɗansu abubuwa abinda duk a gani ba fahimce shi ba, a tabbatar an yi tambaya a kai, a ce kai ko ke me ke da wannan abu, ko waye baki, su waye da waye ƙawayenki ko abokanka, sannan su kula da su, kar a ce wai za a bar su sakaka. Wannan ita ce shawara, iyaye su kula da ƴaƴansu, su san gunda lokacin da suka fita da lokacin da suka dawo, da lokacin da su waye da waye suke mu'amala da su.
To masu sauraro, za mu da sa'aya a nan, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu fara duba wasu fannoni a ci gaba da yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Madina Dauda daga Abuja, sai Julie Leathers Gresham wacce ta taimaka wajen hada sauti, ni Binta Esiru din hada shirin, nake maku fatan alheri, ku huta lafiya.
To kar a sha ƙwaya, ƙwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, to kar a sha ƙwaya.
Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu kawo muku sabon shiri. Yanzu sai shirinmu na ƙarshe, sharhin jaridun Najeriya. Babangida gare ka.
sashen jaridar ne da jaridar The Nation kamar sauran jaridun Najeriya da jaridar The Nation ta rawaito rahoton da ke da nasaba da jana'izar tsohon gwamnan jihar Oyo ne Sanata Abiola Ajimobi wanda ya rasu a ranar Alhamis da ta gabata jaridar dai ta bayyana cewa a jiya Lahadi ne dai aka gudanar da jana'izar tsohon gwamnan bayan rasuwarsa a wani asibiti da ke birnin Lagos ɗan Najeriya da dama ne dai ciki har da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma sauran jagajigan jam'iyyar APC da PDP suka mika ta'aziyarsu bisa rasuwar tsohon gwamnan na jihar Oyo wanda har ila yau shine tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC mai mulki ita kuwa jaridar Zaman Gada daga cikin manyan labaran tana cewa har yanzu wani gidan cin abinci na ɗan ƙasar Sin na ci gaba da kasancewa a rufe a birnin Lagos bisa umarnin hukumar da ke sa ido tare kuma da kare haƙƙin masu ciniki a rufe gidan cin abincin ne bisa zargin da ake musu da nuna wariyar launin fata ga 'yan Najeriya inji shugaban hukumar Mr. Babatunde Irukera sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo a cewar jaridar shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Ahmed Lawal ya musanta rahotannin da wata jarida ta buga cewa ma'aikatar kula da jin daɗin al'umma da kuma bada tallafi ta ware wasu gurabe na samar da aikin yi na N-Power gare shi da kuma wasu 'yan majalisar wata sanarwa da ya fito daga ofishin shugaban majalisar dattijan na ƙasa inji jaridar Premium Times ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya game da rahotannin da jaridar Sahara Reporters ta buga akan ware wasu gurabe na samar da aikin yin N-Power ga matasa ga shugaban majalisar dattijan da kuma sauran 'yan majalisa na tarayya ita kuwa jaridar This Day ta rawaito tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ne na gargaɗin cewa lokaci yayi da za a iya sake fasalin tarayyar Najeriya ko kuma dai ƙasar ta wargaje tsohon shugaba Chief Olusegun Obasanjo a lokacin da yake jawabi a birnin Abeokuta ya ce akwai buƙatar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta tashi tsaye wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ake ci gaba da yi a sassa daban-daban na Najeriya musamman ma da yankin arewacin ƙasar ya ce irin wayannan ayyuka na ta'addanci shike ci gaba da nuna cewa Najeriya na buƙatar kwaskwari ma cikin gaggawa ita kuwa jaridar The Nation daya daga cikin labaranta na yin watsi ne da rede-rede din da ake bazawa cewa akwai sabani tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da kuma shugaban amintattu na jam'iyyar APC Chief Asuwaju Bola Ahmed Tinubu bayan rusa ɗan kwamitin majalisar zattarwar jam'iyyar APC da shugaba Muhammadu Buhari ya yi jaridar da ta ruwaito Malam Garba Shehu da ke taimaka wa shugaban ƙasa wajen harkokin yada labarai na cewa ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya game da rede-rede din da ake bazawa haka shi ma mai taimakawa Ahmed Bola Tinubu ta fuskar yada labarai Mr. Tunde Rahman ya musanta zargin da ake yadawa inda yake cewa har yanzu akwai fahimtar juna tsakanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma Chief Ahmed Bola Tinubu baban yin shirin murya Amurka daga Najeriya
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shiri na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Madina Dauda da na gabatar nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum